بسم الله الرحمن الرحيم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين.
الله
أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم ما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alqur'ani mai tsarki wanda muka kwana jiya a wannan sura ta suratul hijri, daidai kissar annabi Lut alayhi salam, wanda muna ciki mun ji irin abubuwan da ya faru. Annabi Lut ya yi waɗannan baki na mala'iku wanda hankalin shi ya yi mugun tashi, amma sun ce kada hankalin shi ya tashi. Abinda mutanen shi suka daɗe suna ta shakka a cikin zuwan shi na azaba, to lokacin ne ya yi. Saboda haka sun faɗa masa gama yadda zai yi ya tsira da shi da iyalansa da wanda suka imani tare da shi. To shi ne Allah tabaraka wa ta'ala sai kawo jumla mutarika, saboda ana fidaba ne shi alqur'ani gabaki ɗaya yana magana ne da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Saboda haka sai Allah yake cewa daidai ne, ce na'am ya Rasulullahi, ina rantsuwa da rayuwarka. Rayuwar annabi ta isa girma da daraja, Allah ya rantsuwa da ita. Rayuwa ta annabi sallallahu ta'ala sallam ta isa girma da daraja a wajen Allah, har Allah ya rantsuwa da ita. Don haka girman annabi a wajen Allah ba wanda ya san shi sai Allah. Girman annabi a wajen Allah ba wanda ya san shi sai Allah. Amma duk girman annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ake ta faɗi, wanda aka sani da wanda ba a sani ba, yana nan akan Abdullahi wa Rasulu, bai tashi akan Abdullahi wa Rasulu. Da ta duk abin da za ka faɗi manzo Allah na girma da daraja, in dai baka ce abokin tarayyar Allah ba, in dai baka ce ɗan Allah ba, in dai ka ce Abdullahi wa Rasulu, shi kenan duk abin da za ka faɗi na girma da daraja ya aunu kuma ya dace. Idan kulta Abdullahi sayyidu khalqihi litansib lahu ma shi ta la taftashir kufra, haka shi rabbi Allah ne shi, saboda yabo ne wanda aka gina shi akan alqur'ani da sunna. Da aka zance annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa la tudruni kama aqratin nasara ibna maryama innama ana abdu faqulu abdullahi wa rasul. Da haka dukkan su zaka ji masu yaban nan ahlus sunna ne na gaskiya. Da haka duk abin da zasu faɗi zaka ga sun faɗi shi daidai sunna. Idza qulta abdullahi سيد خلقي لتنسب له ماشي لا تفتشل كفرا فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم. دكان ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم ده gaskiya kuna ka wannan tafarkin. Haka in ka ga wani na wautar da su shine cikakken wa, shine cikakken wawa. In ka ga wani yana badda da su ko yana kafirta su shine cikakken kafiri. Amma su akan tafarki suke. Allah na rantsuwa da girman annabi sallallahu alaihi wasallam. Muna ji Abdullah ibn Abbas yana cewa Allah bai halicci wata halitta ba wadda ta kai manzo Allah girma. Allah bai taɓa rantsuwa da wata halitta ba sai da manzo Allah. Da manzo Allah ya fara rantsuwa da wata halitta, amma Allah ya rantsa da za ta yi shi wannan birjit mun karanta jiya da yawa a cikin surori daban-daban amma rantsuwa da rayuwa wata halitta sai da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda haka Allah yake to Allah amruka ya rasulullahi ina rantsuwa da rayuwarka innahum lafi sakratihim yamahun duk abin nan da wa'azin da annabi Lutu yake musu a cewa yanzu ba shiryayye cikinku ba shiryayye yanzu ba a samu mutumin kirki cikinku wanda zai yi tsaye ya hana ku wannan mugun aiki to duk da amsar da suke bashi to shi ne Allah ya ce innahum haqiqa su lafi sakratihim suna cikin magagi na tsananin sha'awa ta waɗannan samari ya amahur a hankalinsu ya rabu da su suna sun ɗimauce ba su ma san abin da suke ciki ba. fa akhadhat humus sayhatu mushriqin sayhatu wata irin tsawa mai ƙara mai girgizawa fa akhadhat hum sai ta fara kama su mushriqin lokacin daidai hudowar rana malaika jibrilu ne ya katsa musu wata irin tsawa bayan ya shafa fuskokinsu ga baki ɗaya ka ya shafa haka sai dutsu suka makarci sai suka zaba su gani wannan ne da shi aka fara musu sai suna gani abun kama wani abu ne wanda yake bi kama da sigari har suna cewa kai Lutu waɗannan mutane naka kai bakin masu sigari bakin masu sigari ne kai sai da sabe sai da sabe sai ko su ga su kama shi ba to ashi so min tabi ne na azaba sai suka fara makancewa to daga nan ne sai Allah tabaraka wataala ya ce sai tsawa ta kama su lokacin hudowar rana kaga cin an ce watan inna maw'idahum as-subh ko kuma musbihi da asuba nan kuma daidai hudowar rana to za a hada tsakanin wannan maganganu guda biyu hudowar al-fajr daban hudowar rana daban sai al-mudaqqiq yace jam'i tsakanin musbihi da mushrikin yace bi itibarin ibtida'i wal intihai ana la'akari ne yaushe azabar ta fara kankama yaushe ta fara sauka yaushe ta kankama yaushe ta sauka gaba ɗaya to maganar daidai asuba daidai alfijir azabar mutanen annabi Lut ta fara sauka daidai asuba amma bata cika ba bata ƙare ba sai daidai hudowar rana kaga abin bai wuce da farawar azabar da halakar da su ga baki ɗaya magana awa guda ce aka yi ta aka kare faj'alna 'aliha safilaha Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da muka tashi a irin nau'in azabar da muka yi mutanen annabi Lut ja'alna sai muka sanya 'aliha saman wa'innan al-qabil wasu al-qabil ne guda biyar gundumomi ne guda biyar amma babbar su wadda ita ce headquarters su ita ce Sodom amma ba Sodom din kadai bane gundumomi ne alqaryuni da haka akan kira su qura qaumi Lut alqaryoyin mutanen annabi Lut wani lokaci a kira su alqarya daya gari daya shine Allah ta'ala ce fa ja'alna muka sanya 'aliyaha saman garin safilaha sai muka jirkice kuma shine kasa muka jirkice ya goma ƙasa bi an rafa'aha jibrilu ila sama malaika jibrilu ne sai da ya cicciko ta sai da ya nuna ma sama da ya sa fiffike shi sai da ya caka can ya zurgi sannan sai ya fafa gado tun daga ƙasa sai da ya nuna ma sama har mutanen sama suna jin ƙarar zakaru da haushin karnukan garin wanda ke sama saboda garin ya yi dab da sama sai da aka kai su dab da sama sannan sai aka kife garin wa asqataha maqlubatan ila al-ard sai mala'ika jibril ya kifar da garin watan maqlubatan ta koma kife ila al-ard zuwa ga ƙasa wa amtarna alaihim hijaratan min sijjil Allah tabaraka wa ta'ala ce kuma azabar bata tsaya nan ta kifarwa ba yadda kasan ana jirkicin masa haka Allah ya magare sai ce wa amtarna alaihim sai muka biyan musu muka yi musu ruwan hijaratan wasu irin duwar watsi min sijilin na bushe na ƙonannen yunɓu yunɓu ne sai wanda aka ƙona shi a wutar jahannama to shi ne ake musu aka biyan musu da shi kowane kafiri yana da sunan shi rubuce a yunɓun wanda zai same shi wance an kifar da su kuma sai aka yi musu ruwan duwar watsi na wuta aka ce min sijilin din nan watan dabakken yunku konannen yunku shi ne sijil wasu kuma suka ce sijil wanda yake dauke da sunan kowane kafiri sijil daga kitab ne kitab sijil abinda aka rubuta min sijilin abinda yake dauke rubuce da sunan kowane kafiri kowane dutse yana dauke da sunan kafirin da zai halaka subhanallah inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin inna fi dhalika Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a cikin wannan halakar da waɗannan mutane waɗanda miyagun ayyukansu guda uku ne kafirci ma'ayin Allah ƙaryata annabin Allah mummunan aikin zai kewa wa maza shi ne liwaɗi to waɗannan ayyuka da suka yi da kuma abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masu domin jaza'an wifaƙa ne duk yadda suka yi haka Allah ya musu jaza'an wifaqa ma'ana sakamako wanda ya daidai da aiki yadda suke kifar da maza sai Allah ya kifar da garin nasu haka yadda suke zuba abun banza kazanta to haka su ma sai Allah ya zubar da kazanta gare su shine ruwan wutar jahannama Allah ya musu to kaga jaza'an wifaqa haka malamai suka ce irin yadda suka yi irin haka aka yi musu to inna fi zalika a cikin wannan yadda suka kafirce mu annabinsu suka ƙaryata shi suka kafirce mu ayoyin Allah suka ƙaryata su suna wannan mugun aiki da kuma yadda Allah ya yi musu la ayatin wallahi ayoyin dalalatin ala wahdaniyatillah waɗanda suke shiryatawa zuwa ga dayatuwar Allah cewa ba mai yin wannan sai Allah ba mai iko akan yayi irin wannan azaba sai Allah to Allah din nan fa mai iko akan wannan shi kada yake kuma shi kada cancanta bauta mishi inna fi zalika ayatin amma lil mutawassimin ga waɗanda suke masu tsokaci aka ce mutawassimin masu tsayawa su lura da al'amura da sun ga abu ya faru za su bi tiryan 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 wannan abin da ya faru me ya jawo shi me ya kawo shi sai su gano abin da ya kawo shi domin gaba su kiyaye kansu kaga su ne mutawassimin masu izna wasu kace ahlul firasa ahlul firasati masu hangen nesa masu firasa masu karfin hangen nesa kuma hangen nasu in suka yi sai daidai ita ce firasa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa laqad kana fi ma qablakum muhaddathun ku fi man qablakum muhaddathun ay mulhamun yatakallamu al-malik fi qulubihim aka ce watan akwai ku maliku don fassara shi watan akwai wasu daga cikin wanda suka gabace ku Allah yana da wasu bayi na daban ana ce da su watan muhaddasu wanda Allah ke mai ilhama yanzu in suka faɗi magana sai ga ta tabbata haka in suka yi hasashe sai ga hasashen su ya tafi daidai hasashen su ya tafi daidai domin Allah tabaraka wa ta'ala na haskaka musu ne da haskensa fa in yakun fiikum fa umarun min khattab irin waɗannan mutanen da aka yi can baya inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in akwai su cikin al'ummata Umar yana cikin su sayyidina Umar bin Khattab yana ciki da haka sayyidina Umar yana akan minbari sai ka ji yana magana da komandan yaki a Nahawanda yana cewa aljabalan jabala ya sariya ku yi wajen dutse don a samu nasarar yaki kuma muryar sayyidina Umar yana Madina ta isa haccan na hawanda suka ji maganar suka dauki umurnin kuma aka yi nasara da suka dawo suna cewa sayyidina Umar sun ji maganar shi nanan Madina suna ta mamaki wai yanzu maganar nan dai anan minbari kun ji ta can na hawanda shi mun ji kwarai da gaske mun ji ta a hawanda to wannan firasa ce sayyidina Abubakar ya bibi matarsa yace abinda za ta yi ba mace ce kuma tana cikin ciki yace mace ce ya ba ummulmina Aisha kundunan dabino bata je ta dauka ba to shine yace kin ga bani da lafiya kuma ki je kin dauka ba har na kai ga wafati baki hausi ba shikenan ka zama gado ku kuma su gado na maza ne biyu da mata biyu dan uwan ki mata biyu tace to na dai san ɗan uwa na maza biyu Abdulrahman da Muhammad to amma matan ni dai ɗaya na sani Asma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ɗaya ga ta nan a ciki ina ganin ta za a haife ta mace ciki kuma ka aka haife ta mace canci mace canci wannan duka firasa ce saboda haka annabi alaihi salatu wassalam yana cewa ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawaice shi a sunan dinsa ta kan abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqu firasatal mu'min ku ji tsoron hangen nesan mu'mini hangen nesan mu'mini ba irin na sauran kowa bane yace fa innahu yanzuru bi nurillah thumma qara'a inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin abu sa'id al-khudri yace daga nan sai manzo Allah ya ce ku ji tsoron ku guji hangen nesan mu'mini domin shi hangen nesan mu'mini fa da hasken Allah yake gani fa innahu yanzuru bi nurillah da ka sai hango abin da ido bai gani sai a mai kashfi ya hango abin da ido bai gani sai ce manzo Allah sai karanta inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin wannan aya da karatu ya kawo a kanta cewa sai dai wannan akwai ayoyi ga waɗanda suke masu hangen nesa masu kaifin hangen nesa masu kaifin hangen nesa na fi dhalika la ayatin lil mutawassimin watan irin abin da ya shafi wannan firasa yana da yawa kwarai da gaske Annabi da Ibrahim radiyallahu anhu ya kawo shi yake cewa watan sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu wata rana mutane na kewaye da shi sai ya ce kun gan ku yace yushiku an ara fi ainai ahadikum zina ya kusata in nadi bi fuskar ɗayan ku in ga zina a cikin fuskar a cikin idanun ɗayan ku sai suka ce a wahayin ba'da rasulillah wahayi ne sabo kuma zai sauka bayan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ya ce la ba wahayi bane walakin burhanun wa firasatun wa sidq burhanun hujjat karama ce wa firasatun firasa ce wa sidqun kuma gaskiya ce kaga kenan karama waliyai gaskiya ce in ka ji mutum na musun karama waliyai to bai san addini ba bai san addini ba amma wajibi ne imani ma da karamar waliyai wajibi ne yadda ka san wajibi imani da mu'jizar annaba wajibi ne kai imani da karamar waliyai kuma duk abu ɗaya ne iyaka daga wajen wa abun ya bayyana wajen wanda Allah ke aikowa da sunan cewa manzo ne to sunan abun mu'jiza amma wanda Allah bai aikowa a'a salihin bawa Allah waliyi ne sunan abun karama amma duk abun guda ne kuma mai yin abun guda ne shine Allah ba annaba ke yi ba mu'jiza ba wali yake yi karama ba a'a Allah ne yake yin karama a hannayensu saboda haka yana dawo daga kasuwa kuma wata mata ya kalla fa ya kalli wata mata a kasuwa ne yana zuwa sai na Usman ya ce ina ganin fuskarka ina ganin alamar zina a fuskarka ya kai saboda bayan Allah ne su abin da yake dan kusuri kadan to a wajen su mai girma ne a wajen su mai girma ne saboda mukarrabi ne ba ku san ta ga Allah ne kallon hoto ba ta yi amma sai na Usman ya ce na ga alamar zina a fuskarka to shine yake ce a wahayin ba da rasulullah sai na Anas ibn Malik ya ce wahayi ne ko bayan manzo Allah ya wuce akwai wahayi ya ce a'a ya ce burhanun wa sidqun wa firasa ko burhanun wa firasatun wa sidq nam saboda haka sai aka ce lil mutawassimin ana nuhin waɗanda suke masu kaifin hangen nesa masu kaifin hangen nesa da haka shi tawassum tafaqqul ne alama ka kalli abu ka gano wata alama da za ta karantar da kai wani abu wannan alama ta karantar da kai wani abu shi ake cewa tawassul amma yadda Allah ibn Rawaha yake cewa cikin manzo Allah da ya kalli manzo Allah dama duk wanda ya kalli manzo Allah dole ya gano wani abu in dai zuciyarsa na da tsarki dole ya gano wani abu yake cewa inni tawassamtu fika alkhayra a'rifuhu wallahu ya'lamu anni thabitun nazar yace ya rasulullah ina kallanka ba abunda na gano sai wani babban alkhairi cikin fuskarka ba abunda na gano sai wani babban alkhairi cikin fuskarka ai dunna Allah in ya kalli manzo Allah dole ya gano wani alkhairi a cikin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine lil mutawassimin na
وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب ليكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين
وإنها لبسبيل مقيم الله تبارك وتعالى قام قصة قصة واتن النبي لوط عليه السلام سي الله تبارك وتعالى شو إنها حقيقة إتوانن قرن نسجوما إن سكي حكم أقران أو ملوط الكريون أن سكا حقا واتن إندا رسالة النبي لوط تكي مانا إندا أكا يقوش دوا غريسو لبي سبيلين أيزونا أببا حانيا مقيم ود تكي واتن زونن دوماما ma'anar da wamma hanyar da darani da damana ana karkaina akan ta amma akwai hanyoyi wanda sai kaji an ce da damana ba abin wannan hanyar saboda mi saboda ruwa da damana ba abin wannan hanyar to wannan ba sabilin mukimin bace a sabilin mukimin hanyar da rani da damana ana karkaina akan ta aka ce sabilin mukimin sabilin tafarki hanya mukimin wanda take matabbaciya suna kan hanya domin kan babban hanya ce duk wanda ya fito daga Hijaz in zai tafi Sham kamar daga Makka ko Madina ko a ina a cikin ƙasar Hijaz in zai tafi Sham fatauci sai ya wuce garin Saduma nan alƙarya na Annabi Lut don haka Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wa innaha labisabilil muqim inna fi dhalika laayatin inna fi dhalika laayatan inna fi dhalika laayatan sani dai la'ayatan akwai aya abin izna akwai wa'azi fi zalika a cikin halakar da waɗannan mutane na Annabi Lut da kuma watan tsamar da shi Annabi Lut tare da jama'ar sa alaihi salatu wassalam wa innakum latamurruna alaihim musbihin haka Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa wani wuri yana cewa haƙiƙa ku ai kuna wucewa a ƙalƙare din za ku tafi Sham wajen kasuwancinku ai kuna wucewa da alƙaryar Saduma da Asuba wabil layli haka ma da daddare afala taqilu me yasa ba za ku hankalta ba ku gane lil mu'minin aya ce lil mu'minin ga waɗanda suke masu imani ga waɗanda suke masu imani to wannan ne shine ƙarshen kissar Annabi Lut alayhi salam waɗanda an ji ne da aka halakar da su an kifar da ƙasar an mata jirkicin masa sai da aka nuna ma sama har halittar sama suna jin ƙarar zakaru da kuma haushin karnukan garin da aka ɗaga garin har zuwa sama sannan aka kifar da mai da ake kifar da masa aka mai da sama ya koma ƙasa ƙasa ya koma sama sannan aka yi musu ruwan wuta da duwar wasi an ce sun kai su arba'atu alafi alfin ne su watan miliyan hudu ne na mutane wasu kuma sun faɗi adadin da bai kai wannan ba kamar yadda dai Ibnul Jawzi a cikin Al-Muntazir fi Tarikhil Muluki wal Umam ya kawo shi adadin sun kai miliyan hudu aka biye musu da duwar watsi matar shi da aka ce kada wanda ya juya ita tana jin ƙararsu da hargowar mutanen garin lokacin da azabin ke sauka tana jin ƙararsu da hargowarsu shikenan sai ta aza hannu ga kai wa qauma wayyo wannan mutanen gari sun bari sun lalace wayyo wannan mutanen gari sun bari sun lalace wannan magana da ta fadi ashe dutsen ta yana jiranta ita ma dutsen ta yana jiranta don haka aka sa doka wala yanta bikum ahad kada ko mutun ɗaya ya juyo daga cikin ku to ita saboda mummunar kaddara da aikin ta irin nasu ne ta yi tarayya cikin su duk abin da suke yi tare da ita suke yi ita ma dutsen ta yi harakar da ita aka ƙarar da waɗannan al'umma gabaki ɗaya suka zamo a nan gurin sai Allah mai da garin ya koma watan wani tafki mai doyi in an zo wurin ba mutum zai so ba zama zai wuce saboda ruwan wurin ruwa ne Allah ya ɗauko ka a wurin amma masu tsananin baki masu tsananin ɗoyi wari suke a wurin. Daga baya Allah tabaraka ta'ala ya karbi rayuwar Annabi Lut yana da shekara 80. Aka ce ya riga Annabi Ibrahim rasuwa, ya riga Annabi Ibrahim rasuwa kuma da Ibn al-Jawzi ya kawo a cikin al-Muntazam fi tarihi al-Muluki wal-Umam. Wannan fahisha maimune wadda Aisha karanta ta, mun karanta ta a suratu Hud da wurare daban-daban, kuma akwai wurare daban-daban waɗanda za a sake karantowa saboda munin wannan fahisha. Allah tabaraka wa ta'ala yana karanta mana waɗannan abubuwa ne domin hannunka mai sanda, hannunka mai sanda ne. Ana karanta ma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba labari bane irin shafa labari shuni aji a karkaɗe riga a tashi, a'a ayoyi ne a ciki. Inna fi dhalika la'aya, inna fi dhalika la'aya, walaqad yassarna al-qur'ana lidhikri wa hal min mudhakkar. Al-qur'ani fa ba shafa labari shuni bane, a'a wa'azi ne. Allah tabaraka wa ta'ala yake mana mu ji yadda wasu suka yi don kada mu yi irin yadda suka yi, balle a yi mana irin yadda aka yi musu. Wannan shi ne jigon saƙon Al-Qur'ani a kan ƙissar waɗannan al'ummomi da suka gabata. Wannan fahisha kamar yadda ya inganta a hadisi, Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda muninta yana cewa la'anallahu man amila amala qawmi Lut, duk wanda ya aikata irin aikin mutanen Annabi Lut Allah ya tsine mashi. La'anallahu man amila amala qawmi Lut, sai da manzo Allah ya faɗi haka har sau uku, manzo Allah ya faɗi haka har sau uku. Don haka malamai suka ce babu a zina, manzo Allah ya ambaci munin zina, amma bai ambaci la'ana ɗaiɗai har guda uku jere ba cikin zina, don a gano munin aikin liwaɗi ya fi zina. Don haka ya zo kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wasu masu miyagun kabakare da yawa, amma ba a ji ya yi la'anar da ta wuce ɗaya ba. Amma a wannan fahisha sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'anallahu man amila amal qawmi Lut, la'anallahu asaku. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka, dukkan sahabbai sun haɗu akan cewa wanda biye wannan mugun aiki hukuncin shi kisa. Ba a samu sabani ba ta kan tun daga kan sahabbai, mutum biyu ba su yi sabani ba, wani ya ce a'a kashe shi za a yi, wani ce ba a kashe shi, babu wannan sabani. Dukkan sahabbai sun haɗu akan cewa kashe wanda yi wannan mugun aiki, wannan fahisha ta liwaɗi shi ne hukuncin shi. Inda sabani yake, ya nau'in kisan zai kasance. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radiya anhu yayi fatwa da cewa a kone shi, wanda ya aikata wannan aiki a kone shi. Sayyidina Abdullahi ibn Abbas shi kuma yace a hau ginin da ya yi kowane gini tsawo a garin, sannan a sako shi rugurugu kamar an kwatanta yadda aka yi sama da garin Saduma, aka yi sama da shi, sannan sai aka sako aka kifo. Sai ya yi istihadi a kan irin abin da Allah ya yi wa ita alkaryar, amma babu saɓani a cikin cewa za a kashe, babu saɓani, domin hadisi ne ma ƙarara. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amala qawmi Lut, ko man wajadtumuhu ya'malu amala qawmi Lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ul bih. Duk wanda aka samu yana aiki irin aiki mutanen Annabi Lut, da wanda yayin da wanda aka yi da shi, hukuncinsu a kashe su. Abinda shari'a ta ce iya sai in shi wanda aka yi da shi tilasta shi aka yi fiye da ƙarfinsa, to wannan ba za a yi masa hukuncin da aka yi ma wanda, amma in dai da son ransa kuma hujjoji sun tabbata da yaddarsa da shi fa'il wanda yi da wanda aka yi da shi, duk hukuncin su kisa. Kuma suka kawo maganganu da yawa akan munin da ke bambanci tsakanin zina da wannan mummunan aiki, domin zina a zina Allah tabaraka wataala ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, kada ku kusanci zina, domin alfasha wata irin alfasha ce, kuma ta yi muni wannan tafarki na zina, a ce tafarki ne ya yi muni wannan, wannan tafarki tsar da shi ya yi muni, ka ji abin da Allah ya faɗa a cikin zina. Ya ce suka ce amma a cikin wannan fahisha ta liwaɗi, sai Allah ta'ala ce ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin, ta yaya za ku zo ku aikata wata irin mugunyar fahisha wadda ita a fahisha kau, cikakken fahisha wadda babu wanda ya riga daga cikin halitta gabaki ɗaya sai suka ce ta bayyana lahu tafawutu ma bainahuma, tazarar da ke tsakanin zina da wannan mummunan aiki ya bayyana karara. Domin za a ga a zina Allah ya nakkara ta ya ce fahishatan, a ta ya ce innahu kana fahishatan, kaga na kira ta fahishatan, ai fahishatan ce min alfawahish, wata alfasha ce daga cikin alfashoshi. Amma a cikin wannan mummunan aiki sai aka zo da siga aka arrafa ta domin ta nutsar da dukkan wata fahisha ta shigin ciki. Sai aka ce watan a ta'tunan fahishata, sai aka ce yufidu annahu jarikun lima'ani ismil fahisha, duk abin da ake ce ma fahisha ya shige cikin wanda mugun aiki, ya shige cikin wanda mugun aiki. Kamar yadda mutum ke cewa a larabci zaidun ar-rajul, zaidu ka duk inda kake ga cikakken namiji ka samu zaidu, lalle cikakken mutum ne zaidu ar-rajul. Kaga wannan ta'rifin ya karfafa shi, ya nuna cewa cikakken namijin. Don haka cewa a ta'tunan fahishati ya kuke zai kewa wani mugun aikin da dukkan abin da ake ce ma fahisha ya shige cikin shi, ya amshi sunan fahisha. Don haka suka ce munin yana da yawa, ubangiji Allah ya kiyashe mu. Alfarma Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Allah ya kiyashe mu. Wannan ita ce karshen watan kissar Annabi Lut alayhi salam. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in kana ashabul aikati la zalimin, to an kare wannan kissa ta wannan mutane, an ji yadda suka yi, an ji yadda aka yi musu. Wa kullun akhadna bi dhanbi, kowanne ya rike shi da irin laifin shi. To shine sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wani lamarin da sha'anin yake, kana ashabul aikati la zalimin, lalle ashabul aikati ma abuta ruƙuƙi, ma'ana waɗanda suke cikin kurmi suna cikin wuri wanda yake da sarƙaƙiya na itace, shi ne ake cewa ruƙuƙi ko sarƙaƙiya na itace, wuri wanda yake kurmi mai yawan itace, to nan ne ashabul aika, ma'abuta ruƙuƙi. Aka ce ashabul laikati, ya ce laikati shi kuma sai a ce sunan garin ne ko sunan al'umman ne, amma ya ce ashabul aika an siffanta yadda yanayin garin yake, ma'ana wuri ne mai ruƙuƙi da itace da yawa wanda suka watan sararaki a wuri daya. Allah tabaraka wa ta'ala ce wa in dinnan mukhaffafatun min athqila, abinda malaman nahwu ke cewa watan sunanta damiru sha'ani, ta ce wa innahu, wani lamarin da sha'ani yake, lalle ashabul aika ma abuta ruƙuƙi, kana sun zamu la zalimin, watan su ne alƙari na ta bayyana, hum qaumu shu'aib, su ne mutanen Annabi Shu'aib, na zalimin, waɗanda suka zalunci kansu ne, sun zalunci kansu da shirka, domin inda shirka la zulmun azim, shirka babban zalunci, shirka babban zalunci, kuma bi takdhibihim shu'aiban, da kuma ƙaryata wa su Annabi Shu'aib, fantaqamna minhum, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba da wata ba sai muka rike su da azaba, bi an ahlaknahum bi shiddatil harb, muka watan halakar da su da tsananin watan zafi, su da zafi Allah ya halakar da su, su ne ashabul aika, watan sun yi shirka da Allah, sun karyata annabin Allah, kuma daga cikin miyagun ayyukansu suna fashi da makami, su tare hanya suna fashi da makami, suna kashewa, suna kanshe dukiyoyi, sannan kuma suna tauye ma'auni, duk miyagun ayyukansu ne. Sai Allah ya tattara laifukan gabaki ɗaya sai ya ba su sakamako ɗaya. Kaga masu suna aikata fashi da makami laifi ne mai zaman kanshi, ɗan sun zo ma'au suna tauye ma'auni, sai su ɗibi tiya sai su dandake ta sai ta yi kwarmi, yadda in an zo awon ba ta ɗebowa da yawa. Dallazi ɗan abin da bai fi tafi ɗaya tafi biyu ba ya ja musu halaka, abin da bai fi tafi ɗaya ba tafi biyu ba a tiya wanda za a yi rarar na harbin ya kai su ga shiga wuta. Kaga wannan ita ce cikakken hasara. Don haka sai Allah tabaraka wa ta'ala sai muka rike su da wata irin azaba ta kara da girgizar kasa, ita ce azabu yawmi zulla. Don haka yake cewa kan zabuhu fa akhadhahum azabu yawmi zulla, da suka karyata Annabi Shu'aib sai aka sako wani irin zafi mai tsanani, su rasa inda za su sa kansu, wanda yake cikin ɗaki ya ji kamar zai kama da wuta, in ya fito waje maimakon ya samu iska sai ya ji iskan ma na waje daidai yake na ciki babu bambanci iskan yana hurowa da wuta kamar a kama da wuta wannan azabar ce sai kawai Allah ya hada hadari Allah na hada hadari sai suka ce bari su je karkashin hadarin watakila su nemi baka karkashin hadarin watakila a samu ɗan sarari da sanyi da iska mai rahama don su san in hadari ya zo yana zuwa da irin wannan iska na rahama sai da suka taru karkashin hadarin nan ya musu inuwa ashe Allah yana nufin sai su taru wuri guda sai musu kwabɗan rasuli azabu yawmi sulla azaban nan ta yinin nan na inuwa sai da girgije ya musu inuwa suka taru wuri ɗaya sai Allah ya harkar da su waliyazu billah to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake kissanta mana kansu wa innahuma ban karanta wa innahuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ce to alƙaryar nan ta mutanen annabi lo da wannan ta mutanen annabi shu'aibu labi imamin mubin suna akan babbar hanya suna akan babban godare suna akan babbar hanya suna akan babban godare mutanen makka idan za su tafi sham wajen fatauci sai sun wuce da alƙaryar sadun sai sun wuce da aika mutanen annabi shu'aibu duka da haka Allah tabaraka wa ta'ala ce wa innahuma sai dai wa'ina alƙaryu guda biyu nabi imamin mubin lalle suna a kan babban tabarki imamin din nan dariki yakan zo imamin littafi wadanda suka fassara suka ce wa innahuma tarihin waɗannan al'ummomi guda biyu ko waɗannan garuruwa guda biyu labi imamin mubin yana cikin lauhul mahfuz shi ne imamin mubin yana cikin lauhul mahfuz dama can an tsara ga yadda za su yi ga inda suke ga kuma yadda za a yi musu labi imamin mubin wasu kuma suka ce yana kan babban hanya domin ana jan hankalin mutanen makka ne su ake yi wannan wa'azin aka ce to ai hanyar ku da kuke zuwa sham wajen kasuwanci wajen fatauci ai garuruwan nasu yana nan ai kuna wuce su kuna wuce su ko inda kuma tamruna
wala qad kadzaba ashabul hijril mursalin wa ataynahum ayatina fakanu anha mu'ridin
dan haka ne ma idan annabi shu'aibu saboda Allah ya ce kusa suke watan wa innahuma da imamin mubin da su alƙaryar annabi lut da alƙaryar ko qura alƙaryun annabi shu'aibu ita ce madiyana da aika madiyana da aika haka suke wasu kuma suka ce duk abu da yake madiyana ce ita ce ake ce ma aika ana faɗin yanayin yadda take wuri ne wanda yake mai rukuki to shi ne aka ce dan haka ne ma ai annabi shu'aibu in ya tashi musu wa'azi sai ce ai wa ma qaumu lutin minkum babadin ai kun sani kafirce ma Allah da kafirce manzannin Allah dan yadda aka ga dama bai da kyau domin sakamakon da ke biyowa ba bai da kyau ba da nisa ba ba gari da nisa ba kulle gai da aka yi da mutanen annabi lo wa ma qaumu lutin minkum babadin mutanen annabi lo ai ba nesa suke ba aka ce ba nesa suke ba ba a dade zamanin su bai dade da wucewa ba amma in wajen nisa ne tsakanin alƙaryar annabi lo da kuma alƙaryar annabi shu'aibu ita ce madiyana ko aika tafiyar zango biyu ce tafiyar zango biyu ce shine Allah tabaaraka wa ta'ala ya kare wannan to shine ce wala qad aka ce wazihun yaraha ahadu makkata afala atadiru inda suke fa bayyana yake karara duk mutanen makka yanzu za su je sham fatauci za su ga garuruwa afala atadiru yanzu ba za su tsaya su wa astuwa su ga abin da ya halakar da waɗannan mutanen saba ma Allah saba manzon Allah su kauce su yi imani da Allah su imani da manzon Allah su gaskata Allah su gaskata manzon Allah afala atadiru wala qad kadzaba ashabul hijr al mursalin Allah tabaaraka wa ta'ala ya ci gaba yace to ga wasu kuma al'umma ya rasulullahi ka karanta musu su ma su ji wala qad haqiqa ashabul hijr ma buta hijr wa inda yake to ashabul hijr kadzaba sun qaryata al mursalin manzannin Allah annabi salihu suka qaryata amma sai Allah ya ce sun qaryata mursalin manzanni domin qaryata manzan Allah daya qaryata dukkan manzannin her yete manzan Allah daya, her yete dukkan manzannin. Shi wanda Allah ya ce bita kadibim, an ce sun karyata mursali da manzanni, bita kadibihim salihan, domin sun karyata annabi salihu, li'annahu takdhibun li baqi rusuli, karyata annabi salihu karyata dukkan manzanni ne lishtirakihim fil maji' bit tauhid, domin dukkan su sun hadu akan zuwa da tauhidi, babu annabin da ya zo ba da tauhidi ba. Duk annabin da ya zo ya ce wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a, wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a, ku bauta wa Allah kada ku yi wa Allah tarayya, ku bauta wa Allah kada ku yi wa Allah tarayya, a ilahumma Allah, a ilahumma Allah. Kowane annabi jigon risalar shi tauhidi, don haka da an taba manzo daya an taba dukkan manzanni. Don haka aqida ta musulunci la nufarriqu baina ahadin min rusuli, babu bambanta tsakanin manzo daya daga cikin manzanni. Bai yiwuwa ka ce manzon Allah ɗaya daga cikin manzanni dubu wato 313 mutum ya karyata ɗaya biyu ya karyata sauran. Nan za ka gano addinin musulunci, inna ad-dina inda Allahul Islam, addini a wajen Allah shi ne musulunci, addini a wajen Allah shi ne musulunci. Shi kaɗai ne za ka ga ya tanadi haka cewa in aka ƙaryata manzo ɗaya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda a taɓa girman annabi ɗaya daga cikin annabawa. Wata rana wasu sahabbai sai suna jayayya tsakaninsu, sai shi bai rude sai ya ce ya rantse da Ubangijin da ya girma Musa akan dukkan yan adam. Shi kuma musulmin sai ya shirye-shirye sai ya kwantara mishi mari sai ce ga manzon Allah a tsakanin mu kaga cewa Allah ya bibita annabi Musa kan dukkan halitta, ina kake manzon Allah? Sai rigima ta kauri a gaban annabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce to yanzu tunda ba haka nake, la tufaddiluni ala Musa, yanzu daga yau kan sake ji wanda ya ce na fi Musa. Ba wai dan annabi Musa sallallahu alaihi wasallam bai fi Musa ba, ya fi kowa, amma tunda in abin zai ja har a riƙa rigima, shi addinin musulunci ba kan haka ya aiko aka aiko shi ba, an aiko don a girma dukkan annaba. In dai abin zai jawo wulakanta wani annabi, ko ko har a riƙa mare-mare ko kashe-kashe ko buge-buge a kan wannan, manzo Allah ya ce to shi da la tufaddiluni ala Musa, la tukhayyiruni ala Musa, la tufaddiluni ala Yunus ibn Maryam, ala Yunus ibn Matta. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, amma tare da cewa manzo Allah ya ce kowane annabi, to amma dai dukkan annaba sai an girmama su aqidar musulunci kenan. Sai an girmama dukkan annabawa, an ba su girmansu, wanda ya wulakanta darajar annabi ɗaya ya wulakanta dukkan annabawan da baki ɗaya, wanda ya ƙaryata annabi ɗaya ya ƙaryata dukkan annabawan da baki ɗaya. Don haka in aka ƙaryata annabi ɗaya sai Allah ya ce duk an ƙaryata manzanni, sai daga ai ce kazzaba ashabul hijr mursalin wa ataynahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Allah tabaraka wataala ya ce fa ataynahum wa ataynahum, sai muka ba su ayatina ayoyinmu, ayoyinmu shine taguwa, taguwa ce suka ce ba za su imani da annabi salihu ba, sai ya suka nuna wani dutse babba ya ce kaga dutsen nan, sai ya nishi ya yi naƙuda ya haifi taguwa. Dutse fa sai ya yi naƙuda ya haifi taguwa, kuma ita taguwar yanzu ta haihu ba da ɓata lokaci ba. In kana son mu imani da kai, dan abun ba mai sauki ba ne. Annabi salihu ya ta addu'a ga Allah, ya ta addu'a ga Allah ya gaskata shi cewa shi manzo ne, Allah ya gaskata cewa shi manzo ne. Annabi salihu ya ta tadarrui ga Allah, yana kankan da kai ga Allah, yana kankan da kai ga Allah, take sai ga dutse yana nishi, yana nishi irin nishin mai nakuda, irin nishin mace mai nakuda, fa sai kawai ga taguwa ta hito cikin shi, tana hitowa taguwa ita ma yanzu sai ta haifi diya, sai ta haifi diya. To daga nan fa sai Allah tabaraka wataala shimfiɗa dokoki, wanda daga nan ne tushen halakar da su kuma waɗannan al'umma. Shimfiɗa dokokin nan kuma za su tsare ba. Allah tabaraka wataala ce hadhihi naqatullahi lakum aaya wa la tamassuha bisu'in fa ya'khudhukum adhabun aleem. Ga hata guwa Allah nan, duk taguwa ta Allah ce, amma wannan ta daban ce, kalubale ne aka yi aka ce sai an ba kawo ta, don haka sai ta zama ta Allah. Dutse ya fare ta hito kawai, ta kunfa ya kuni ce, ba haihuwar ta aka yi ba, ta kunfa ya kuni ce, ya ce to kada wanda ya shafe ta da wata illa, kawai wanda ya shafe ta da wata illa. Sannan kuma ga amfaninta gare ku, ruwan garin za ku raba biyu, yau ku za ku sha, ku za ku yi ban ruwan gonakinku, ku za ku yi dukkan abin da za ku yi da roƙo, amma gobe na can da aka yi ku ɗibi abin da za ku yi amfani da shi gobe, duk aka shata musu waɗannan dokoki, aka ce ga yadda za ku yi. Ana, ita kuma ba ta kura ku aka yi ba, akwai wani amfani da za ku yi ta yi da ita. Nonon ta za ta riƙa bi gida, ana cika korai da jarkoki da komi, ana cikawa da nonon wannan taguwa gida take bi. Dukkanin sai ta ba kowa nono, ba su sayan nono saboda wannan taguwa, ka ji wannan ni'ima. Amma daga ƙarshe sai suka soke ta. Fa kazzabuhu ba a ƙaruwa, suka ƙaryata Annabi Salim, kuma suka soke ta, suka sa kudaru ya soke ta. To kaji yana dawa Annabi Salim ya samu abin da ya faru, ya ce to shi kenan, ya aka yi? Suka ce lokacin da aka kashe ta, an ji ɗiyar ta yi kuka uku, tana kuka uku sai ta bace cikin dutse kawai. Ya ce to notice na kwana uku kenan. Tamattabu fi darikum thalathata ayyamin, dhalika wa'dun ghayru makdhub, ba ƙarya bane wallahi. To kuma haka aka yi kwana uku, ran na hudu sai ga azaba ta tabo. To shine Allah tabaraka wataala yake fissanta mana cewa ayatina, mun ba su ayoyinmu, wanda ke cikin ita taguwa ita kanta aya ce, kuma ƙarƙashinta akwai ayoyi. Yanzu ko cewa tana shayar da dukkanin nonanta aya ce, to amma tare da haka fakanu anhamu uridiyin, fakanu suka zama uridina masu kau da kai, maimakon su yi tafakkuri a cikin ayar Allah. Ita ayar Allah tafakkurinta ake yi, tafakkurin ayar Allah ake yi, amma sai suka bijiri suka kauce.
Wa kanu yanhituna min aljibali buyutan aminin fa akhadathum as-sayhatu musbihin fama aghna anhum ma kanu yaksibun wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma illa bil haqq wa inna as-sa'ata la atiyah fasfahi as-safha al-jamil inna rabbaka huwa al-khallaq al-alim.
Samudawa, Allah tabaraka wa ta'ala ya musu ayoyi, ya musu limomi da yawa kamar yadda yake faɗi wurare daban-daban. Ya ce wa amma samud fa hadaynahum fastahabbu al-'ama 'ala al-huda. Samudawa, kai mun shiryatar da su, mun dora su akan hanyar shiriya, amma sai suka ci su bata suke su, makanta suka zaba akan shiriya, shine bata suka zaba akan shiriya. Wani wuri Allah tabaraka wataala ce kamar hituna min al-jibali buyutan aminin, kamar nan daga cikin abubuwan da muka yi musu kanu sun zamo yani hituna, watan suna kwarkware min buyutan, suna kwarkware suna yin ɗakuna min al-jibali daga duwar basu. Injiniyoyi ne kwararru, duwatsu, maimakon su zo su sa bulo su yi foundation su yi komi, a'a ɗakuna duwatsu suke maiwa ɗakuna, su fitar da design na gida mai kyau da ɗaki mai kyau wanda yana da lokaci. In lokacin ɗari ne ga inda za su, in lokacin zafi ne ga inda za su, ai wannan babban ni'ima ce. Allah tabaraka wa ta'ala ce ni bidun min jibali buyutan aminin, kuma ba hankalin su kwance, ba wani tsoro, ba wani tashi hankali ko kadan, kuma ba wai mas'uwa ce ta rashin hila yayin ta sa suke ba, a'a hankalin su kwance ganin dama ce da kasaita, su sun kware, su sun iya, don haka suke kwarkware duwatsu suna ɗakuna da su, kamar yadda suke yi a duk garuruwansu a wadil hijri, wanda wata rana manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam zai tafi Tabuka. Ana zuwa daidai wannan wadil hijri din, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo da kansa, ya sa dabba sai kara mata sauri, ya ce maza mu wuce wannan wuri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabai la tadkhulu buyutal qaumil mu'adhdhabin illa an takunu bakin, a illa an takunu baki bazala sallallahu alaihi wasallam yace ma'ana hadisin kada ku yadda ku shiga garin wadanda ko dakunan wadanda aka azabtar sai kuna masu kuka in kuma ba ku iya kuka to ko kirkiro shi koyi don kada ku kamantu da su don abin da ya same su kada ya same ku haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko ba ku iya kukan to ku kirkiro shi ku yi kukan dan ku bambanta da su don kada abin da ya same su ya same ku haka annabi alaihi salatu wassalam ya fadi hanya sai zuwa tabuka shine yace wa kadu li kituna min dibal biutan aminin fa akhadathum as-sayhatu musbihin fa akhadathum as-sayhatu sai as-sayhatu tsawa sai ta rike su musbihin lokacin asuba fama aghna anhum ma kanu yaksibun Allah tabaaraka wa ta'ala yace amma ma kanu yaksibun abinda suka zama suna tsururi duk ayyukan nan nasu ƙwararru ne a injiniyanci wannan aikin na injiniyanci su kwarkware dutse su yi gidaje da ɗakuna da azabar ta zo duwa nan bai amfana da su ba kuma masu ƙarfin tattalin arziki ne na noma masu noma ne dama yana daga cikin abin da ya sa suka kawo cewa don me za a gindaya musu a ce yau su ne masu sha gobe tagwaye ta ce mai sha ga su da gonaki ga su da kaza ga su da kaza suna da ƙarfin tattalin arziki na noma duk wannan noman nasu ƙarfin nomansu da kuma ƙarfin injiniyancinsu ma aghna anhum bai wadatan musu da komai ba ma'ana bai tunkuɗe musu azaba ba da kuma injiniyancinsu na kwarkware duwar wasu suna yin gine-gine duk wannan Allah tabaraka wa ta'ala ce ma aghna anhum ma kanu yaksibu abinda suke tsururin nan bai tunkuɗe musu azabar ubangiji da ta taho ba Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu الفرما النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نعم
الحمد لله الله ساكا معنا بالخير وتبعي الله تيتا ايكونا نيانا بريتنا نيما ايمات الدعاء الله يشير ديانتا ونكما ايكونا نيانا دري الله ايما الدعاء الله يباش ابين sannan wata mata ta aiko cewa tana roƙon malamin mata addu'a Allah ya sauke ta lafiya wannan sunan sakonin sannan ana sanar da ƴan uwa masu kallon gamji ana sa malam karfe 5 zuwa 6 na yamma karfe 4 zuwa 5 na yamma sannan suna maimaita shi 5 zuwa 6 na asuba 4 zuwa 5 na asuba Allah ya ba mu imani da sallah
sannan kuma bayan haka akwai wani bawan Allah da ya aiko yana neman roƙon addu'a akwai wasu ƴan uwansa mata da suka yi tafiya wa wani gari amma har yanzu ba su dawo ba ɗan mata ne su biyu sun ɓace ba wanda ya san inda suke tun kafin a kama azumi da kwana biyu ba wanda ya san ma inda suke don haka suke roƙon addu'a ubangiji Allah ya dawo da su gidajensu cikin aminci ubangiji Allah ya dawo da su cikin aminci ya dawo da su cikin ƴan uwansu Allah ya kwantar da hankalin ƴan uwansu da dawo su kuma cikin aminci duk inda suke Allah ya tabbatar da su cikin aminci da tsaro dan farma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama za mu ba malam Umar dikko mareri sai a rufe mana da addu'a karamu Allah
Amin. 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 Am